Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Juma'a Mubarak. Barkamu da asuba, da fatan an tashi lafiya. Binti Esther ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 5 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Muhammad Hafiz ba mukanin labarai.
An sake gudanar da zanga-zanga a jihar Alhamis akan juyin mulkin da sojojin Myanmar suka yi a duk sassan kasar sakamakon abin da Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana a matsayin ranar da aka fi zubar da jini tun bayan juyin mulkin ranar 1 ga watan Fabrairu. Yan sandan ginin Majalisar Dokokin Amurka na Capitol sun damu akan barazanar sake kai wani hari kan Capitol, inda suka nemi ma'aikatar tsaro da ta bar kusan jami'an tsaron ƙasa 5,000 a Capitol. Babban kwamishina mai kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Dinkin Duniya ya yi kira ga Habasha da ta bada dama a yi bincike kan zarge-zargen kisan kai da cin zarafin mata a yankin Tigray.
To madalla, kanin labaran kenan. Za ku ji cewa a Najeriya ana ci gaba da samun bayanai akan arcewar wasu sojojin ƙasar sama da 100 daga filin daga. Muna tafi da ƙarin bayani. Za kuma mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda uwar ƙungiyoyin ƙwadago ta gargaɗi shugaban ƙasar Isuhu Muhammadu da ya ɗauki matakan tabbatar da haɗin kan 'yan ƙasa kafin kammala wa'adin mulkinsa a farkon watan Afrilu. Sannan kuma muna tafi da sabon shirin Manuniya, wanda wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikra ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma nasihar Juma'a daga bakin malamai. Amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. An sake gudanar da zanga-zanga a jihar Alhamis akan juyin mulkin da sojojin Myanmar suka yi a duk sassan kasar sakamakon abin da Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana a matsayin ranar da aka fi zubar da jini tun bayan juyin mulkin ranar 1 ga watan Fabrairu. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa jami'an tsaro sun buɗe wuta tare da harba hayaki mai sa hawaye don tarwatsa masu zanga-zangar a babban birnin Yango da kuma tsakiyar birnin Manyuwa. An gudanar da zanga-zanga a Mandale, inda masu zaman makoki suka haɗu saboda jana'izar Kelsin, ɗalibi ɗan shekara 19 wanda aka harbe a ranar Laraba a lokacin zanga-zanga a birnin. Waɗanda suka halarci jana'izar suna ɗauke da hoton Kelsin sanye da riga da aka rubuta komai zai kyau a gaban rigar. Kelsin yana ɗaya daga cikin akalla mutane 38 da Majalisar Dinkin Duniya ta ce an kashe a sassan Myanmar a lokacin zanga-zangar ranar Laraba. Sai dai waɗanda suka shaida lamarin sun ce jami'an tsaro sun yi amfani da harsasai na gaske da kuma na roba da hayaki mai sa hawaye don tarwatsa taron. Yan sandan ginin Majalisar Dokokin Amurka na Capitol sun damu akan barazanar sake kai wani hari kan Capitol, inda suka nemi ma'aikatar tsaro da ta bar kusan jami'an tsaron ƙasa 5,000 a Capitol na ƙarin wasu kwanaki 60 don samar da tsaro har zuwa tsakiyar watan Mayu. Jami'an ma'aikatar tsaron sun faɗa wa BOA cewa ana nazarin wannan bukata. Jami'an tsaron ƙasa an shirya za su bar harabar ginin Majalisar Dokokin a ranar 12 ga watan nan na Maris. Bukatar barin dakarun tsaron a wurin yana zuwa ne yayin da hukumomi suka ce suna karɓar bayanan sirri sosai kan yiwuwar kitsa a wani hari da wata ƙungiyar 'yan bandaga ke niyyar kaiwa ginin Majalisa a jihar Alhamis, duk da cewa babu wani abin da ya faru har zuwa tsakiyar ranar jiya. Wasu masu ƙirƙirar labaran ƙanzon kurege masu ra'ayin mazanjiya sun yi imanin cewa ta yiwu a rantsar da tsohon shugaban ƙasa Donald Trump a ranar 4 ga watan Maris a matsayin shugaban ƙasa, ranar da ake gudanar da bikin rantsar da shugaban ƙasa Amurka har zuwa shekara ta 1933 da aka sauya shagulgulan bikin zuwa ranar 20 ga watan Janairu. Amma Trump ya bar Washington makonni 6 da suka gabata a lokacin da wa'adin mulkinsa ya kare, kuma aka rantsar da Joe Biden na jam'iyyar Democrat a matsayin shugaban ƙasa Amurka na 46. Labarin yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban kwamishina mai kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Dinkin Duniya ya yi kira ga Habasha da ta bada dama a yi bincike kan zarge-zargen kisan kai da cin zarafin mata a yankin Tigray, wanda ka iya zama laifukan yaƙi. Michelle Bachelet ta faɗa a cikin wata sanarwa jiya Alhamis cewa Muna kira ga gwamnatin Habasha ta ba ofishi na da wasu masu saka ido masu zaman kansu su shiga zuwa yankin Tigray da nufin tabbatar da gaskiya da kuma ba da gudunmawa na bin diddigin lamarin ba tare da la'akari da alakar waɗanda suka aikata laifin ba. Sojojin tarayya da Prime Minister Abiy Ahmed ya tura sun yi ta fafatawa da sojojin tsohuwar jam'iyya mai mulkin yankin ta TPLF. Sai dai dubban mutane ne aka kashe a yankin, inda dubun dubatan mutane suka dogara kan abincin agaji kafin rikicin ya barke, a cewar Majalisar Dinkin Duniya.
Tunan ba rigima ba Muhammad Hafiz zai kawo mana ƙarshen labarin duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a Najeriya ana ci gaba da samun bayanai akan arcewar wasu mayakan kasar sama da 100 daga filin daga jim kadan bayan wani mummunan hari da 'yan kungiyar Boko Haram suka kai a garuruwan Marte da Dikuwa a jihar Borno. Daga Abuja ga karin bayani da wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya aiko mana.
Tun da farko dai jaridar yanar gizo ta Premium Times ce ta fara kurmuta labarin cewar wasu mayakan Najeriya 101 su ne suka tsere daga filin daga jim kadan bayan wani mummunan hari da 'yan Boko Haram suka kai a garuruwan Marte da Jikwa da ke jihar Borno. Jaridar ta ce wata majiyar tsaro ta shaida mata cewar hafsoshi 12 da sojoji 89 ne suka arce daga filin daga a jihar Borno, al'amarin da ya samu hukuntan soji suka kulle asusun ajiyar sojojin da suka arce din, kamar yadda rundunar Operation Lafiya Dole ta bada umarni. Jaridar ɗaya bayan ɗaya ta wallafa sunan sojoji 101 da ta ce su ne suka arce daga filin daga, a halin yanzu kuma ake neman su ruwa a Jallo. To, amma cikin martanin da ta mayar, hedikwatar sojojin Najeriya ta ce sam ko kaɗan wannan labari ba gaskiya ba ne. A cikin sanarwar da ya aiki wa manema labarai, kakakin sojan Najeriya Brigadier General Muhammad Yarima ya ce shi dama a yanayi na yaƙi, in an gama gumurzu ana ƙida yawan dakaru da ma kayan aiki da aka yi amfani da su, inda a wannan karo aka samu akasi a matakan tattara bayanai daga wannan runduna. Amma dai daga bisani wani adadi mai yawan gaske na sojojin da ake magana kansu sun dawo rundunoninsu daban-daban, kuma halin yanzu da su ma ake ci gaba da fafatawa a wannan yanki. Dr. Yahuza Ahmad Getso masanin tsaro ne.
Wannan magana da ake na batun tserewar wasu daga cikin sojojin Najeriya daga fagen daga wani abu ne wanda yake iya mai kama da kashin gaskiya, wanda saboda kallon dadewar da su sojojin Najeriya suka yi a waɗannan yankuna na arewa maso gabas, idan muka kalli abubuwa da yawa da suka faru wato tsakanin lokutan da aka fara wannan fada zuwa yaki zuwa yanzu, zamu samu tabbacin cewa lallai sojojin nan suna iya wato su bata ko kuma su ranta ina kare, sakamakon nuna halin ko in kula da hukumomin sojoji suka dade suna yi, da kuma wato kasancewar zarge-zarge da ya shiga tsakanin su hukumomin sojojin. So da haka zahirin gaskiya in muka kalli me ya faru a kuma Marte, to ai abin tambaya ne.
Amma ga mai bincike kan sha'anin tsaro a yankin na Tafkin Chadi, Dr. Kabiru Adamu, ga yadda yake kallon wannan al'amari.
Ina fi gamsuwa da bayanin da ita rundunar sojan Najeriya ta bayar, kaskewa sun bar aikinsu ko sun guje daga aikinsu amfani da kalmar desertation, sun har haka din ne dole ne a dau mataki a kansu na hukun na ladattarwa. Ba na tunanin a yanayin da ake ciki za a samu irin wannan yanayi. To, amma misali don an kawo musu hari saboda wayansu dalilai su bar wurin da sansanin nasu ko wurin da aka ba su rike, to duk wannan yana iya yiwuwa. To, kuma ita abin rundunar sojan Najeriya abin take cewa ya faru. To, a takaice dai wannan yunkuri wanda wannan yan jaridu suka yi ba su nuna kishi ƙasa ba.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla, an gaishe ka Hassan Maina Kaina. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz da ƙarshen labaran duniya.
Bayan shafa kwanaki huɗu tana sauraron bayanai, kotun Hong Kong ta yanke hukunci jiya Alhamis cewa dole a ci gaba da tsare masu rajin kare demokuraɗiyya su 47 da ake zargi da yi wa ƙasa zagon ƙasa ƙarƙashin wata dokar tsaron ƙasa. Kotun Magistrate ta West Colon ta hana belin mutane 31 daga cikin masu fafutukar, yayin da wani da aka bayyana a matsayin Farfesa Benitai ya janye neman belinsa saboda ana tsare da shi a wata shari'ar. A cewar rahotanni daga yankin, alƙalin kotun magistrate ɗin Victor Sowatag ya yanke hukuncin cewa babu wata hujja cikakkiya da ta nuna waɗanda ake tuhumar ba za su jefa tsaron ƙasa cikin haɗari ba, don haka ya ki bayar da belinsu. Sai dai tun da farko an ba da belin sauran mutum 15, wanda hakan ya janyo murna daga ɗumbin mutane da suke wajen kotun. Bayan wani ɗan lokaci, an ci gaba da tsare mutanen 15 bayan da jami'an shari'a suka ɗaukaka ƙara na ba da belin. Ana sa ran babbar kotun Hong Kong za ta duba hukuncin ba da belin. Majalisar Dattawan Amurka ta kada ƙuri'ar fara muhawara kan dala $1.9 trillion na kuɗin tallafin COVID-19. 'Yan Democrats sun yi canje-canje a ƙauraren lokaci a cikin matakin da suka ɗauka na tabbatar da sun yi nasara kan ƙudurin dokar da shugaba Joe Biden ya fi ba ta fifiko ta majalisar da take cikin rarrabuwa. 'Yan Democrats suna fatan majalisar dattawa za ta amince da kuɗin tallafin kafin mako mai zuwa, wanda zai ba majalisar wakilai lokaci ta saka hannu a kai da kuma aika wa Biden cikin sauri. Suna fuskantar adawa mai tsauri daga 'yan Republican da suke jayayyar cewa kuɗin da aka saka ya yi yawa, wanda suka yi watsi da alamomin cewa annoba da kuma tattalin arziki mai rauni za su dawo.
A gaishe ka Muhammad Hafiz. Jamhuriyar Niger, uwar kungiyoyin kwadago ta gargaɗi shugaban ƙasar Isuwo Muhammadu da ya ɗauki matakan tabbatar da haɗin kan 'yan ƙasa kafin kammala wa'adin mulkinsa a farkon watan Afrilu. Kungiyoyin sun yi wannan kira ne biyo bayan takaddamar da ta taso a tsakanin 'yan siyasa a washe garin fitar da sakamakon zaben 21 na watan Fabrairu. Daga birnin Yamai a Niger, ga wakilin muryar Amurka Sule Mumin Barma da rahoton.
A ƙarshen wani taron da suka gudanar domin nazarin yanayin da ake ciki a Niger bayan zagaye na biyu na zaben ƙasar na watan da ya gabata, kungiyoyin waɗanda suka hada da ESTN, CNT, CJSL Niger da USPT a ƙarƙashin inuwar ETN sun fara ne da bayyana takaicinsu a game da zanga-zangar da aka yi fama da ita a tsakiyar makon jiya, kamar yadda za a shi daga bakin magatakardan kungiyar kwadago ta ESTN Zaman Allah Muhammad.
Banda mutum biyu da suka rasa rayukansu, an rasa dukiya wadda ba ta da misali. To game da wannan tashin hankalin, gwamnati kuma ya ɗauki matakin ne tsaye da internet da kuma kama mutane da dama. Matakin ne sun mai da ƙasarmu baya. Muna Allah waje da wannan abin da ya faru. Muna kira ga al'umman Nijar gaba ɗaya a dawo ta hanyar doka a yi sulhu. Muna kira kuma ga gwamnati, mutanen da aka kama a sake su har a bincika a gani wanda adalaihi ai mishi shari'a ta hanyar da ta kamata.
Wannan shine karan farko da ake fuskantar rigingimu masu nasaba da sakamakon zaɓe a tsawon shekaru 30 na demokradiyya a jamhuriyar Nijar. Dalili kenan uwar kungiyoyin kwadago ta ETN a wannan sanarwa ke cewa shugaba Isuhu Muhammadu na da rawar takawa wajen ɗinke barakar da ta samo tushe daga zaben da ya gabata. Munkaila Halidu shine mataimakin sakataren haɗaɗɗiyar kungiyar kwadago ta CNT.
Shine kullum yayi magana yana so ya bar Nijar cikin demokradiyya, zai ba a wannan shugaban kasa da anka zaba, kenan ya kamata a matsayin shi na shugaban kasa ya yi kokari a gaugauke duk 'yan kasar Nijar ya san da cewa biskan shi ne nauyin yake, ya kawo su wuri guda ya haɗa kanunsu zuwa gaba. In ma kurkun sinar ya hudo wannan resulta in nan nasu definitive, kala a ji a samu tashin hankali kuma a ƙasarmun Nijar.
Kungiyoyin sun yi tunatarwa akan wasu muhimman dokokin sedeyawo waɗanda suka shata tsarin warware ƙiƙakar siyasa gabanin zaɓe, ga ɗaya gefe dokokin da ke ƙunshe cikin kundin zaben Nijar wato code electoral a matsayin wasu hanyoyin samar da fahimta a irin wannan lokaci da kowane bangare ke ikilalin lashe zaɓe. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma da ya aiko mana da wannan rahoton. Masu sauraro, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaramurka.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, yanzu sai ku daɗa gyara zama don sabon shirin Manuniya. ɗaya daga cikin sabbin shirye-shiryen da sashen Hausa na muryar Amurka ya fara gabatar da su a cikin watan Fabrairu.
Manuniya.
Damuwa game da maganar cire tallafi a bangaren mai a tarayyar Najeriya fa gwamnatin tarayyar Najeriya ta tabbatar da talakawa cewa taimaka musu akai.
Talakashi ba shi da wani riba kan wannan abun illa iyaka an saki wannan abun hannun wasu suna kara dukiyoyinsu suna sai abubuwan da suka ga dama kuma da sunan cewa ana ba talaka tallafi.
Sai dai wani tsohon gwamna ya ce ko shekaru nawa gwamnati za ta kwashe tana ga yau duniya ta yi abin arziki shi talaka yana so ne ya gani a kasa.
Komai arziki kasa komai ce an gyara an kama barayi an kunne su an hana shawa an gane kaza kuma ya gyaru magana shine a wajen mulki a dan kasa din cewa bai ga wannan alamar a cikin ainihin kurisa
yan gwagwarmayar da suka saba tofa albarkacin baki game da gwamnati ko sun ce ba za su fasa ba
wai za a rika muna haraji naira miliyan 5 din mun su gwamnati mu fa yan gwagwarmaya ne ko zare ido da barazana bai mu nan
shi kuwa gwamnan jihar Sokotawa sako da wasu magunguna guda 8 yayin da za su ke tattake damuwar damewar matsalar tsaro a tarayyar Najeriya nan kadan ne daga cikin irin batutuwan da zamu baje a cikin wannan shiri namu na manuniya masu sauraro assalamu alaikum sannan mu da wannan lokaci kuma barkamu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniya shiri na uku cikin jerin gwanan wannan sabon shiri na manuniya da ke shirin nuna wa al'umma sabon salon siyasa da kuma irin alhakin da ke kan shugabanni wajen saisaita lamuran kasa musamman dai idan sun baude ko kuma tabbatar da an tattake talakawa don tafiya tare idan ko akwai wani abu da talakawa ke ganin za a tattake su a tafi tare da su shine maganar taimaka musu wajen ganin ba su ta gayyara ba wanda wannan ma na cikin manyan dalilan da ake ganin ƴan Najeriya sun yi amfani da su wajen zabo gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari a shekarar 2015 sai dai kuma sammakon sanar da sauke tallafin taimakawa talakawa ta hanyar biyan kuɗin man fetur yana cikin abubuwan da suka dama wa talakan Najeriya lissafin da yake ganin ya shiga wani hali na haula inda babu sauran mafita ko dake dai masanan da ke cikin gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari sun ce idan ana magana ta gaskiya tallafin nan fa ta gayyar ƴan kasa yayin saboda ka cire shin ma taimakawa talakawa wannan kasa yi haka dai shugaban kamfanin Kamfato mai na tarayyar Najeriya NNPC Malam Mele Kolo Kyari ya sheda wa ƴan wannan kasa
a da sanin kowa ne cewa idan aka ce akwai tallafi abinda mutane suke yi sune su je su bugo takardun bogi man da ba shigo da su ba a zo wurin gwamnati wannan bambancin rangumin da ake yin nan gwamnati sai ce dole a biya su kuma ana biyan su kuma sun san cewa an biya su so wannan kudin kwasan su ake aljo mutane ake zuba su talakashi ba shi da wani riba kan wannan abun illa iyaka an saki wannan abun hannun wasu suna kara dukiyoyinsu suna sai abubuwan da suka ga dama kuma da sunan cewa ana ba talaka tallafi
Malam Mele Kyari ya ce alƙaliman tarin kuɗin ma da aka tunkuɗa da sunan tallafi a tarayyar Najeriya shine babban tushen dukkan wata tabargaza ta ta'annatin da ake yi wa wannan ƙasa
wallahi wurin da talaka ke samu wannan rangumin a ta hanyar transportation ne so wannan tallafin da ake da shekara da shekaru shine tushen duk iskancin da ake a kasar nan na ciwa-ciwa da sauransu misali idan aka duba daga shekara 2006 zuwa yau mun kashe tallafin nan sun kai naira trillion 10 da banda wannan akwai rangumin da ake na canjin kuɗi wannan bambanci shi ma tallafi ne da gwamnati ta idan aka hada sai ga cikin wannan 2006 zuwa yau an kashe kuɗi sun wuce trillion 14 ko zuwa 15 wannan tallafin kamar an sha taba ne babu shi baka ya nuna baka ci ga abin da aka yi da shi
duk lokacin da aka bujiro da batun baje roman demokradiya ga ƴan kasa idan ana magana irin ta siyasa jami'an gwamnati kan jawo bayanan da za su baje wa ƴan kasan dan su gane irin abun arsan barkan da gwamnati ta kawo amma dai tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhassan Lamida ya ce idan an ce an yi wa ƴan kasa wani abu to shi fa talaka yana so ne ya gani a kas
shi ɗan kasa in kalcewa kasa ta gyara arziki shine gani a tukunyarsa
gina kwanan sa. So da ka kome azke kasa kome cewa an gyara an kama barayi an kulle su an hana rashawa an hana kaza kuma ya gyaru. Magana shine a wajen mulki a dan kasa din cewa bai ga wannan alamar a cikin ainihin kwari sa ba. Ka ga mu wanda yazo al misali yazo dunno sa is ka ga kamar idan daga waje yazo isa jarin sa. Hatta ake dake ake hanya ma dake na hanyoyin da ake ana sace mutane Chinese.
Talan samfarin sarrafa gwamnati na cikin abubuwan da suke ganin sun kawo irin halin haula inda ƴan ƙasa suka tsinci kansu a ciki. Halima Sanus Sa'adu Sufi uban fansar nan da ya bar jam'iyyar APC zuwa PRP ya ce ta riga ta bayyana cewa talaka dai ya taka tarko ne kawai a wannan gwamnati kuma su ƴan adawa ne da ba za su shiru da irin salon da aka sauke wa ƴan ƙasa ba.
Duk wannan fiyaɗen da kaga ana yi a cikin gari rashin aiki ne da matasa ba su da shi ko rufe kasuwa kananan yara sun koma talla saboda talauci. Kuma wai a ce a haka wai za a fito da head speed wai ire-iren mu masu magana akan talaka wai za a rika muna haraji naira miliyan 5 din mun so gwamnati mu fa ƴan gwagwarmaya ne ko zare ido da barazana be mu na.
Duk wata titirniya da turka-turkar tunkuɗa ƙura akan maganar matsalar tsamin tsaro idan aka taso da ita a Najeriya akan hankaɗawa amma dai gwamnatin tarayyar ne ko kuma jami'an tsaron amma dai waɗanda suka san tsarin tsaron irin su General Theophilus Dan Juma mai ritaya na ganin idan ma dai magana ce ake so a yi to duk wani dan Najeriya da zai ce zai jingina da maganar jami'an tsaron wannan ƙasa to babu ko shakka yayi ka sasaba domin ko ƴan Najeriya ka iya karewa ɗaya bayan ɗaya.
If you are depending on the armed forces to stop the killings you will all die one by one.
Me yiwa mai tsaro ya fara tintintinin tattauna batun tattago mafita akan matsalolin da ake yawan gaya wa ƴan Najeriya ana ciki musamman dai a bangaren matsalar tsaro. Maganin kuma na matsalar tsaro shine aka ji ɗaya daga cikin masu fashin baki a harkokin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getsa na cewa suna da shi a hannu rike.
Waɗanda suke aikata laifin nan fa mun ce in gwamnati bata san inda suke ba mu mun san inda suke. Idan ba a san yanda za a kama su ba mu mun san yanda za a kama su. Ai mun sha ba da rahoto a kama waɗanda suke raba makamai a gurare amma daga baya mu ga an sako su suna nan suna yawo. Muna da shedu.
Ta iya yiwa kuma wani ɗan Najeriya ya ce irin su Dr. Yahuza Ahmad Getsa na gefe ne saboda haka basu dafe komai akan gwamnati ba suke ganin kamar akwai mafita akan maganar matsalar tsaro. Waɗanda ke kan madafun ikon ma suna ganin akwai mafitar sai dai idan ba za a bi ta ba. Haka dai gwamna Aminu Ziri Tambole tabbatarwa da manuniya cewa akwai wasu batutuwa guda takwas da idan gwamnatin tarayyar Najeriya ta tattara su bibiyar su na hankali to za a kawo ƙarshen dukkanin wata matsalar tsaro. Shi kuwa shugaban masu rinjaye a masaukin tarayyar Najeriya Alhaji Alhassan Ado Dogwa na jihar Kanawa cewa yake garkuwa da mutane ko ta'addanci ba wani tsari ne da aka tsatsafo da shi domin kara waɗanda suke ta'addanci karfi. Amma dai gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a cewar Alhaji Alhassan Ado Dogwa ta riga ta fidda tsari na tsame ƴan Najeriya daga dukkanin damuwa.
Sace-sace da ake da garkuwa da mutane ana bada kuɗi. Wata hanya ce da su ƴan Boko Haram ɗin suka bullo da ita ta fuskar samun wata hanyar samun kuɗi wadda a yanzu ba sa samu yadda suke samu da a baya. So duk maganar guda ɗaya ce kuma idan ka duba zaka ga gwamnati ba ta kasa a guye ba wajen daukar matakan da ya kamata ta dauka. Wannan ce ta sa mai girma shugaban kasa yanzu ya kafa hukuma mai zaman kanta dan samar da abubuwa na walwala da tallafawa matasan mu musamman matasa da mata yadda su samu harkoki da za su iya yanayin da suke rike kawunan su ta fuskar sana'a.
To duka a wannan makon ma anan muka kawo karshen wannan shiri na manuniya. A madadin dukkan wanda suka taimaka wajen tattaro muryoyin da kuka ji a cikin wannan shiri musamman dai Haruna Shehu Mararraban Jazz. Isa Lord Ikara da shirya na gabatar a madadin sashin Hausa na muryar Amurka nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin shirin na manuniya.
Madalla a gaya da Isa Lawal Ikra masu sauraro da fatan kun ji dadin shirin manuniya na wannan makon yanzu kuma sai mu saurari nasihar Juma'a.
Bismillahirrahmanirrahim salatu wassalamu ala rasulillah sunana Abubakar Mahmud Aliyu daga masallacin Danfojo da yake karamar hukumar Kumbotso jihar Kano. Yau fadakarwa ta mu zabi ta ne akan yalwar rahmar Allah subhanahu wataala. Hakika mafi yawa daga cikin mutane suna aikata launi kala-kala na sabo sai yadda za a ce wani ya ji ruwan Allah ya tuba sai ya ce akan me zai tuba me yayi da haka zunubi yayi yawa ya girmama da haka sai suke ganin cewa ai ba su kai ma su tuba ba akan zunubin suke yi kuma saboda yawaitar zunubin ya rufe musu zuciya da haka ba sa iya ganin ma suna saba Allah subhanahu wataala. Bayan kuma Allah subhanahu wataala ya ba da dama ga waɗanda suke aikata sabo akan cewa su tuba daga abin da suke aikatawa kamar faɗin Allah subhanahu wataala cikin suratul Zumar yana cewa qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kan faɗa cewa ya ku bayina waɗanda suka zarme a bisa kawukansu kada su ɗeba ƙauna daga rahmar Allah subhanahu wataala. Hakika Allah subhanahu wataala yana mai gafarta dhunubai ni baki daya hakika shi mai yawan gafara ne mai jin kai. A cikin suratul Baqara Allah subhanahu wataala yana cewa hakika Allah subhanahu wataala yana son masu yawan tuba kuma yana son masu yawaitar yin tsarki. Haka nan hadisi ya tabbata sahih Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hakika Allah subhanahu wataala yana shimfida hannayensa da dare saboda wanda yayi zunubi da rana ya tuba. Yana shimfida hannunsa da rana saboda wanda yayi zunubi da dare shi ma ya tuba har zuwa lokacin da rana za ta hudo daga mafadarta. Dan haka ya kai dan uwa musulmi kai gaggawar tuba kada kai jinkiri domin azabar Allah subhanahu wataala mai radadi ce. Allah subhanahu wataala yana cewa hukuma zuwa ga ubangijin ku kuma kauya zuwa gare shi tun kafin azaba ta zo muku sannan ba za a taimake ku ba. Allah subhanahu wataala ya azurta mu da tuba wanda zai janyo mana yarda Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Masha Allah, nasihar Juma'a kenan aka saurara. To yanzu kuma ga Muhammad Hafiz da labarai a takaice.
An sake gudanar da zanga-zanga a jiya Alhamis akan juyin mulkin da sojojin Myanmar suka yi a duk sassan kasar sakamakon abin da Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana a matsayin ranar da aka fi zubar da jini tun bayan juyin mulkin ranar 1 ga watan Fabrairu. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa jami'an tsaro sun bude wuta tare da harba hayaki mai sa hawaye don tarwatsa masu zanga-zangar a babban birnin Yango da kuma tsakiyar birnin Manyuwa. 'Yan sandan ginin Majalisar Dokokin Amurka na Capitol sun damu akan barazanar sake kai wani hari kan Capitol, inda suka nemi ma'aikatar tsaro da ta bar kusan jami'an tsaron ƙasa 5,000 a Capitol na ƙarin wasu kwanaki 60 don samar da tsaro har zuwa tsakiyar watan Mayu. Jami'an ma'aikatar tsaron sun faɗa wa BOA cewa ana nazarin wannan bukata. Jami'an tsaron ƙasa an shirya za su bar harabar ginin Majalisar Dokokin a ranar 12 ga watan nan na Maris. Babban kwamishina mai kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Dinkin Duniya ya yi kira ga Habasha da ta ba da dama a yi bincike kan zarge-zargen kisan kai da cin zarafin mata a yankin Tigray wanda ka iya zama laifukan yaƙi. Michelle Bachelet ta faɗa a cikin wata sanarwa jiya Alhamis cewa muna kira ga gwamnatin Habasha ta ba ofishina da wasu masu saka ido masu zaman kansu su shiga zuwa yankin Tigray da nufin tabbatar da gaskiya da kuma ba da gudunmawa na bin diddigin lamarin ba tare da la'akari da alakar waɗanda suka aikata laifin ba. Bayan shafa kwanaki hudu tana sauraron bayanai, kotun Hong Kong ta yanke hukunci jiya Alhamis cewa dole a ci gaba da tsare masu rajin kare demokuraɗiyya su 47 da ake zargi da yi wa ƙasa zagon ƙasa ƙarƙashin wata dokar tsaron ƙasa. Kotun Majistri ta West Kowloon ta hana belin mutane 31 daga cikin masu fafutukar, yayin da wani da aka bayyana a matsayin Farfesa Benny Tai ya janye neman belinsa saboda ana tsare da shi a wata shari'ar.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye da ƙarfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin, da kuma CD wanda ya bada umarni, da injiniyan mu ne yau ne ce taku Binti Esiru, da ni shirya na kuma gabatar, da ke muku fatan alkhairi, ku huta lafiya, ma'assalam.